This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwa ta internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Sarfili Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. An gudanar da gangami a kasashen Turai jiya sabar na nuna takaicin matsalar 'yan gudun hijira da ke ƙara ƙamari. Dubin dubata mutane ne suka yi dafifi a birnin London domin nuna adawa da matsayin gwamnati game da matsalar 'yan gudun hijiran. 'Yan fafutukar kare haƙƙin bil'adama da 'yan siyasa da kuma fitattun mawaƙa sun yi jerin gwano zuwa majalisa domin nuna goyon bayan 'yan gudun hijira da jan hankali kan halin da 'yan gudun hijiran ke ciki, waɗanda ke neman mafaka daga tashin hankalin da ake yi a ƙasashensu, musamman gabas ta tsakiya. Masu zanga-zangar suna ɗauke da kwalaye da rubuce-rubuce da ke cewa a buɗe kan iyaka, da kuma mai cewa 'yan gudun hijira su shiga waje da jam'iyyar Prime Minister David Cameron, wanda a makon jiya ta ce za ta karɓi 'yan gudun hijira 20,000 kawai cikin shekaru biyar. 'Yan gudun hijira 500,000 ke neman mafaka a ƙasashen da ke ƙarƙashin ƙungiyar tarayyar Turai bana. Mazauna Benin Charles na ƙasar Turkiya sun fara zirga-zirga suna ganin irin ɓarnar da aka yi bayan da hukumomi suka ɗage dokar hana fita da aka kafa na tsawon kwanaki 9 yayin da suke gumuzu da mayakan Kurdawa. Jama'a sun fara komawa rayuwar yau da kullum a birnin da aka katse da sauran duniya na tsawon fiye da mako guda, yayin da jami'an tsaron ƙasar Turkiya suke dawa aka haɗa mu da ƙungiyoyin matasa na mayakan ƙungiyar PKK da suka kwace birnin. Wani wakilin Muryar Amurka da ya ziyarci garin jiya Asabar ya ga an yi wa gidaje da ababen hawa ruwan albarusai, ya kuma ga kwanson baraguzai da kuma albarusai a kowane lungu da aka shiga. Ana ganin gine-ginen da aka rusa da bom a kowane titin birnin da ke kusa da kan iyakar Turkiya da Iraki da kuma Siriya. Waɗansu mutane a garin sun ce an kashe aƙalla farin kaya 25 da suka haɗa da mata da ƙananan yara a cikin mako guda da aka shafe ana gumozin. Babu dai wata majiya ta tabbatar ko kuma da aka san wannan adadi. Jiragen dakon kaya na sojoji biyu mallakar ƙasar Rasha da ke ɗauke da ton 80 na kayan agaji sun isa Siriya domin kafawa sama da 'yan gudun hijira 1,000 sansani, yayin da babbar ƙungiyar hamayya ta ƙasar Siriyan take kushe Moscow sabili da shigar sojojin a ƙasar da galibi Larabawa ne. Kakakin ma'aikatan tsaro na ƙasar Rasha Major General Igor Konoshikov ya faɗa jiya Asabar cewa kayan agajin sojan sun haɗa da kayan kafa sansani. Gamayyar ƙungiyar ƙasar Siriya da ke ƙoƙarin hamɓara gwamnatin shugaba Bashar al-Assad ta yi Allah wadai da tallafin na Rasha da ta ce mataki ne mai tada hankali kuma ɗaukar matakin soja ne kai tsaye. Wani jami'in Amurka ya shaida Muryar Amurka ranar Juma'a cewa agajin da Rasha ta bada kwanan nan ya haɗa da mayakan ruwa 200 da kuma gidajen soja 1,500. Jami'in ya ce sauran kayan agajin kuma sun haɗa da motar igwa, ƙananan na'urorin kare makamai masu linzami da kuma motocin silke. To, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Bauchin, Najeriya ta gudanar da garan bawul da ya kai ga tsige shugaban jam'iyyar da sakatarensa da kuma zaben shugaban wucin gadi tare da barazanar yiwuwar sa bakin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC. Mataimakin shugaban jam'iyyar kuma ɗan kwamitin zartarwa Salihu Ya'u na Bardo ya yi wa wakilin Abdulwahab Muhammad ƙarin haske dangane da batun.
Bisa ga abubuwan da suka faru, mu majalisar zartarwa na jam'iyyar PDP na jihar Bauchi mun zauna mun tattauna mun bi dukkan ka'idan da ya kamata bi mun dakatar da shugaban jam'iyyar PDP na jihar Bauchi Alhaji Ibrahim Yaro Yaro
a wani dalili
na farko tukuna baya kiran meeting akan lokaci kamar yadda kundin tsarin mulkin jam'iyya ya tanada na biyu tunda aka fara wannan jam'iyya asusun kudi jam'iyyan babu wanda ya sani daga ci sai tsohon sakatare na jam'iyyar PDP na jihar Bauchi ba wanda ya san me ake shigarwa me ake fitarwa sai shugaba da sakatare mun akwai zargi a cikin wannan din har da kama motocin jam'iyya a sayar a sa kudin a aljihu
kaman gudanar
guda 20 yawan kudi shine muna zargin kusan miliyan 1000 kusan miliyan 1000
an samu baraka kenan
eh an samu baraka tunda muna tuhuman su da laifuffuka ku shi yasa muka dakatar da su mun nadan mai ruko yanzu wajen jam'iyya zamu tura mata takaddunmu zamu tura hukumomin yan sanda da dukkan inda suka kamata mu tura musu takaddunmu zamu tura musu
yanzu kun kafa committee ne don su binciki wannan al'amura
akwai committee sannan kuma turawa da zamu national su za su turo su ce a bincika wannan abu su ne wanda za su bincika su gane gaskiyar magana ko ƙaryanta mun kira mun ba shi takarda na notice na cewa su zo su kare kansu a gaban wannan majalisar zartarwa da ana ta badakala a ciki mu ma shine muka ce gara mu gyara kafin zabe na gaba ya zo mu zama cewa mun gyara jam'iyyar
har ila yau naji ta bakin shugaban rikon jam'iyyar kan nada shi da akai
sunana honorable Sheikh Zaki na karba da izinin Allah ku zan adalci doka ce ta kawo ni dan by constitution na party yasa na samu kaina a wannan matsayi
to sai dai duk kokarin da nayi domin jin ta bakin shugaban da aka tsige ya ci tura naje ofishinsa ban same shi ba sannan na buga wayarsa bai amsa ba na kuma aika musu da sako tayarsa nan ma dai bai bani amsa ba
rahoton Abdulwahab Muhammad daga Bauchin tarayyar Najeriya an zabi Jeremy Corbyn wani mai matsanancin ra'ayin sauyi a matsayin shugaban jam'iyyar Labour jiya Asabar nasarar da ake gani za ta kai Burtaniya ga ficewa daga kungiyar tarayyar Turai matakin da wani tsohon prime minister jam'iyyar Labour yace zai iya sa jam'iyyar ta rasa goyen baya Magoya bayan Corbyn sun yi ta murna a shakkwata jam'iyyar yayin da 'yan gani kashe ni a duk fadin kasashen Turai kuma suka yaba zaben nasa. Akwai sabanin ra'ayoyi dangane da zaben nasa inda waɗansu suke fargaban cewa masu zabe za su guji jam'iyyar sabili da tsare-tsarensa masu tsauri da suka hada da yin gaban kai a batun raba ƙasa da makaman nukiliya, batun zama ɗan ƙasa da kuma gabatar da tsarin yiwa attajirai haraji. Corbyn wanda da farko ba a zaci zai ci wannan zabe ba a lokacin da ya tsaya neman shugabancin jam'iyyar ya faɗa a jawabinsa bayan zabe cewa abubuwa suna iya sauyawa za su kuma sauya ya samu kashi 58.5 cikin 100 na kuri'un fiye da abin da aka zata zai samu tun farko nasarar da ya samu ta nuna irin goyen bayan da 'yan gurguzu a kasashen Turai tare da lashe zaben Sirika da Girka cikin kasar cikin watan Janairu da kuma irin goyen bayan da jam'iyyar da ke adawa da tsuke bakin aljihu take samu a ƙasar Spain dukkan jam'iyyu sun yi na'am da zaben nasa daga ƙarshe wata babbar jami'ar diplomasiya Amurka ta ce za a ci gaba da aiwatar da takunkumin da aka kakaba wa Rasha sabili da rawar da ta taka a rikicin ƙasar Ukraine har izuwa lokacin da za ta mutunta yarjejeniyar da aka cimma mataimakiyar sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Victoria Nuland ta kuma yi gargaɗi jiya a Asabar cewa Moscow za ta fuskanci takunkumi da suka fi na yanzu tsauri idan ta sake ketawa yarjejeniyar. Nuland ta bayyana haka ne a Kiev babban birnin ƙasar Ukraine a wajen wani taron jami'an siyasa da 'yan kasuwa na ƙasashen ƙetare. Ta ce idan aka aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a minit baki ɗaya da ta haɗa da mutunta yaucin Ukraine da ya shafi kan iyakokinta daga nan za mu fara janye waɗansu takunkumin.
Labarin duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. Idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun kawo muku tattaunawa wanda muka yi ne da Madusule, ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaben kasar Ghana. Kuma muna da sauran ƙarshen wannan hirar, inda na tambaye shi ko me zai ce wa mutanen kasar ta Ghana game da wannan zabe, musamman ganin zabe na gaba ya ɗara wannan, shine sai ya ce da ni.
In kuma sun ga mun wani kuskure, kasu sun shiru su gaya muna zuwa gaba, ai ba komai kai za ka yi sosai ba. Shisa kuma su waɗanda hankalinsu yanzu haka muyin mu ba su labari kamar dai mutane nawa suka fito an kasa ta kan kashi kamar ɗari, nawa ne suka fito suka je Kwakuriya? Kuma suka ga haka nan waɗanda muka ce su tattanne mu ya so mutane su fito su je Kwakuriya su sun gani. Sannan na ƙarshe zan ce unguwa shi yayin da watakila wanda ya kamata su sanya mu jefa a dai jefa ba su zo ba za mu sake jefawa, ko inda kuma foton na ɗaya biyu an swapin su kuna ba su hankuri su yi hankuri ba da gangan muka yi ba, wannan kuskure yana iya zuwa tun da bai da yawa. Amma generally na ce mun gode musu sosai, jefa Kwakuriya ga ta tafi daidai kan da muke so.
Amma hidda sakamakon kowa ya san matsayin shi.
Haka nan ne.
Idan kuma muka dawo nan cikin gida Najeriya a can jihar Adamawa, ana takon saka ne tsakanin gwamnati da jam'iyyar Adawa da ma sauran jam'iyyu game da ɗage lokacin zaben da gwamnatin jihar ta yi. Duk ko da yake wasu jam'iyyun sun kai wannan batun gaban kotu, ga dai abin da shugaban jam'iyyar na APC a jihar Alhaji Hassan Jikan Ardo yake shaidawa Ibrahim Abdulaziz.
Gwamnatin jihar tana so ta yi amfani da dama ta hana alƙalan ma yin aikinsu, saboda abin da mutane suke jira ne mutane ne suke da haƙƙi su zaɓi shugabanninsu. Amma abin mamaki, ana cikin wannan arangama muna gaban kotu kuma inda za ku tabbatar cewa dama gwamnatin jihar Taraba a ƙarƙashin shugabancin jam'iyyar PDP dama ta saba bijirewa umarnin kotu, sai suka koma kuma suka sake ƙara musu sabon wa'adi. To mu muna alawa dai da wannan, kuma kamar yadda muka faɗa a duk lokacin da aka gama wannan shari'a, duk waɗannan shugabannin ƙananan hukumomin da aka nada da albashin da suka karɓa da duk ayyukan da suka yi rusasshiyar aiki ne, kuma za su maida wannan albashi, kuma duk abubuwan da suka yi ba za a yarda da shi ba, saboda babu hurumin yin wannan ɗita, saboda ba su da ƴancin yin haka. Saboda haka a shirye muke, har yanzu muna kan bakanmu muna gaban kotu. Idan ma gwamnatin jiha ta hana alƙalan jihar Taraba saurare wannan ƙaran, daga nan har kotun ƙasa, kotun ƙoli za mu ci.
Daga kuma Ibrahim ya koma ta ɓangaren gwamnati domin jin shin wame take ciki ne a kan wannan batun zaɓen na ƙananan hukumomi. A nan kuma sai Silvanus Yakubu Giwa, mai magana da yawun gwamnan, ya shaida wa Ibrahim cewa
amma kasan komai ana yi a hankali, dole muna da wajibi ne za a yi zaɓe. Wala wace ne rori, amma zaɓe kan za a yi in Allah ya yarda.
Kun ce za a yi, kuma sai gashi kun ƙara wa'adin kusan watanni uku da
Allah shi ne zaɓen kenan. Yalla wai akwai wanda zai samu cikin sauri ne? In ka tuna ma har yanzu ba mu nana kuma shi ne ba. Gwamna yana understanding komai da komai a hankali kafin a yi komai da komai. Ni ai ya buwa hankali shi ne ake gane kan abubuwa, kuma a zo ana cikin hanzari, a zo daga baya a zo ana zaki cewa ba iya wani abu ba. Tuna cewa fa mutum tuna ya yi minista ministry school uku ya san sama da kasa da hayaniyar Najeriya, yana cikin architects wanda suka designing Abuja, saboda haka ya san harkar duniya, ya san harkar administration, saboda haka yana bin komai hankali. Kuma ina so mu tabbatar maka cewa kafin ya zo fidda hayaniyar zabe, duk jama'an Taraba za su amince da halin da yake.
To amma su jami'an Adawa suna zagin kan cewa watakila za ku yi amfani da su ne, ko kuma wajen
har yanzu ana kame ne mun ga maka, ya sa na ce maka duk zancen shi ne kame ne mun ga maka.
Har yau Ibrahim din kuma ya waiwayi ta kan abinda dokar kasa ke cewa game da zaben ƙananan hukumomi. Lauya mai zaman kansa Barista Idris Abdullahi Jaro ya ma Ibrahim ƙarin haske akan wannan batu.
Bisa tsarin mulki na 1999, sashi na 7 karamar sashi na 1 baya kan tsari, domin shugaban ƙananan hukumomi dole ne sai zababbu kamar yadda tsarin mulki ya gabatar. Kuma duk wani dalili da wani zai bayar na naɗa ƙananan hukumomi ya ci karo da wannan sashi na tsarin mulki na kasa saboda ka ba kan kaida kuma ba daidai bane amma an nada rille a kara musu wa'adi
to duk da cewa gashi an nada kuma har ma kara musu kamar bisu doka idan misali su wadannan suka aiwatar da wasu abubuwa da kuma albashin su idan har kotu ta zo ta yanke hukunci me makoman su ke kasancewa kenan
eh dai ya zama ba bisa tsari ba wato za ta yi declaring da abin da ya gabata ba a yi shi bisa tsarin mulki ba ba a bisa ka'ida ba a yi shi tun farko ba a yi shi ba a kan tsarin mulki ba saboda haka ba daidai ba ne tun farkonsa har zuwa lokacin da sa'a kotu da yake
to ba da idan ba bisa ka'ida me yasa ake yi
ba da tsarin mulki kuma bai kamata ma a yi ba ba wani gurbin da ya kamata suna akwai tsari an zafi misali a ce na shekara uku kafin nan su zo karshen shekara uku na an riga an shirya suna akwai hukumar zaɓe da jihohi suna kasa sun riga sun shirya komai sai a yi zaɓe kafin nan wa'adin wa'anda suke kai ya kare yana karewa in wanda yake kai da ya ci ya ci gaba kana sake a rasa da shi in kuma wani ne daban ya karɓa amma ya kamata kafin nan su gama wanda suke kai su gama wa'adinsu a riga an shirya kuma an yi zaɓe kamar yadda ake a jihohi yadda ake a tarayya duk haka ake babu lokacin za ka ga ka ba a jiha a ce zaɓe ya zo har ya wuce ba a yi ba sannan a naɗa ka zoma haka nan ya kamata don ma kawanan hukumomi a yi tunda akwai hukumar zaɓe suna kasa kafin nan wa'adi ya kare tunda an riga an zaɓe su a kan wa'adi kafin nan ya kare an riga an yi zaɓe ba a barin su ya wuce sabon zaɓe tsari a Najeriya gaba ɗaya kullum sai an samu wannan matsala kuma abu ne wanda tsarin mulki ya kawo sannan duk kotunan har da kotun koli kullum sun yanke hukunci a kan wa'innan so da yawa amma ba ga jihohi suna yi.
Shugaba Adali mai sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lalle shugaba Adali mai sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka yi mata lagawan ka hidima Allah ne za ya dafa maka idan za ka bi dole gima kai ce kai ka fi son ai haka bayan haka ba daidai ba ne haka dole ta sa ai haka kai amfani da ƙarfin mulki
to da yake yau shirin kaco kan akan kananan hukumomi ne idan muka leka jihar Bauchi wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya samu daman zantawa da ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar Ibrahim Galadima kuma ya kawo masa batun zaben kananan hukumomi a jihar ta Bauchi shine sai ya ce da Abdulwahab
to ni a matsayina na majalisa aiki na doka ne me ya zabe gwamna ne iya abin da ya kawo mana ya turo mana ya ce ga abin da yake sai shi muke ba shi dama
dokan nan da ku kuke kafa ai ku ne ma za ku ce akwai dokan gudanar da zaben kananan hukumomi kun gumda bakin ku
ai kowa ya san cewa tunda an yi zabe a gwamnatin tarayya an yi a jihohi abin da ya saura yanzu mataki ɗaya ne matakin karamar hukuma so ba mun yi gum da bakin mu bane siyamin daban biyamin daban lokacin da gwamna ya ga ya samu kuɗi tun daga irin matsalan da aka samu a jihar Bauchi a yanzu wato da mun ba wai kuma a samu zababbe bane da mun tukun na farko local government ta zama local government ɗinta a yadda cewa ita sat ya of government ne tunda me tunda yanzu an fa a lokacin gwamnatin bayan nan an fara dauko wasu ayyukan kananan hukumomi an dawo da su jiha wanda kaga da wannan ake so a ce zama a kawai da karamar hukuma din completely ko kuma gaba daya. Kuma kaga ba daidai bane abin da tsarin mulki yace aiki ne na karamar hukuma a bar mata aikin ta.
To ma saurare yau kuma nan shirin zai diga aya sai wani satin a jimu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka jimuro yin su musamman Abdulaziz Ibrahim da Abdulwahab Muhammad sai Dan Brown wanda ya daidaita sautin shiri. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim yake cewa sai wani satin cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman.
A Najeriya dai ba sabon abu bane kasancewar kungiyoyi daban-daban na zababbu da nadadin jami'an gwamnati tun daga matakan kananan hukumomi da jihohi da ma yankuna ko kuma ma a matakin kasa baki daya. A wannan makon rahoton mu na musamman zai dubi ne kan ire-iren waɗannan kungiyoyi kan tasirin su ga talakan Najeriya da kuma irin kalubalen da suke fuskanta. Da Kano ga wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kuri da ƙarin bayani a wannan rahoton da zaku ji.
Fitattu daga cikin kungiyoyin nadaddu da zababbun shugabanni da ake da su a Najeriya sun hada da kungiyar gwamnoni da ta shugabannin majalisun dokoki na Najeriya da kungiyar shugabannin kananan hukumomi da ma zauren kungiyar kwamishinonin kuɗi na jihohin Najeriya. Baya ga matakin ƙasa akwai galibin waɗannan kungiyoyi a matakai na yankuna ko ma jam'iyyar siyasa. Alal misali kungiyar gwamnonin Arewa da ta gwamnonin jam'iyyar APC da ta gwamnonin PDP da kungiyar gwamnonin yankin kudancin kasar nan da kungiyar shugabannin majalisun dokokin jihohin lardin Arewa da dai sauransu. Masana harkokin siyasa na cewa shekaru 16 cikin salon mulkin demokradiyya a Najeriya har yanzu ire-iren waɗannan kungiyoyi sun gaza tasiri mai alfanu ga rayuwar talakan ƙasa. Farfesa Kamil Sanfage masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Bayero Kano.
Ita akidar ko manufar kafa kungiyoyi irin wannan abu ne wanda za a iya cewa akwai alamu abu ne mai kyau domin zai ba da dama a ce gwamnoni su zauna su tattauna irin matsala da ta shafe su. Misali gwamnan wata jiha wani matsala ta so mashi ga inda ya warware, idan an zo zai ba da shawarwari wato wannan sai ya taimaka wajen samun warwarewa a manufance kenan. Amma a aikacance a gaskiya abu ne da idan muka duba cikin shekaru 16 nan sai muga cewa ya kawo ci ma baya ne ga yanda jama'a suke nema. Zaka ga su kungiyoyin sai su zamanto ba talakan ne a gaban su ba, kamar lokacin da aka zo ana neman gyarin kundin tsarin mulki, ɗaya daga cikin abun kudurorin da aka kawo shine a bawa kananan hukumomi gashin kansu ba su tsauna a ƙarƙashin ko a cikin aljihun gwamnonin jiha ba. To da gwamnoni suka fahimci wannan suka yi duk abin da za su yi suka hana samun wannan, kaga irin wannan abu ne wanda akasari talaka ya kwara.
Farfesa Kamil Sanfage ya ƙara da bada misali da yadda kungiyar gwamnonin Arewa ke tsara batutuwa masu kyau a takarda amma aiwatarwa ta gagar kundila.
Ai kaga akwai wani kuduri da suka yi suna kokarin su farfado da akidar Ahmadu Bello Sardauna bankin Arewa NNDC, amma tunda ake wannan da ake zama ake ta surutu mai aka tsinana.
Sai dai gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da ke zama memba a kungiyar gwamnonin Najeriya da takwarata ta gwamnonin lardin Arewa ya ce a wannan karan sauyi ya zo.
Wannan sabon zubi ne, jin zaben nan sabuwar Najeriya ce, saboda aka yi ta kanta wato kungiyar gwamnoni ta Arewa sabon kuduri aka dauka. Kuma babu shakka lokacin marigayi Sardauna Allah ya ji kansa ya fito da al'amura da yawa waɗanda suka sun taimakawa Arewa. Amma kuma idan ka duba wato yanayin Najeriya ya riga ya canja saboda yawan al'umma da sauransu. Kuma a da can idan gwamnati za ta iya rike kamfani to a yanzu yana da matukar wahala. Amma abin da zan baka kwarin gwiwa shine wannan lokacin idan Allah ya da za a ga waɗansu abubuwa wanda za su kawo cigaban Arewa wanda gwamnonin Arewa za su haɗu. Alal misali kamar gwamnonin shiyarmu ta Northwest, mun fara duba al'amura abinda ya dafi ilimi a wannan yanki namu. Za mu duba yadda za a dawo da masana'antu musamman ma wato kamfuna na saka textile, har ma mun zauna akan maganar wato yadda za a dinga a farfado da magana ta shuka auduga domin auduga ita ce ma gindin wato waɗannan ma'aikatu.
Kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta yi suna wajen fuskantar zargin fada babu cikawa da ma zargin karkata akalar dukiyar kananan hukumomi ta karkashin inwarta da sunan yi wa talaka aiki ko biya masa bukata. To amma Murtala Silangaro, kwamishinan kananan hukumomin Kano kuma tsohon shugaban kungiyar a jihar Kano, ya ce
wuri ne da ake haduwa tattauna matsalar da ta shafi al'umma, kuma wuri ne wanda ake haduwa domin a tattauna matsaloli da kuma kawo sauyi wanda zai taimaka wa al'umma, kuma wuri ne da an hadu ana karawa juna wato sani, ana kuma tunasar da juna haƙƙin da yake rataye a wuyanmu, kuma wuri ne wanda yake tafiya da murya ɗaya ko a jaha ko a mataki na ƙasa, la'akari da cewar ana shiga ayyuka na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi. In an tattauna irin wannan matsaloli akan tunkari mai girma shugaban ƙasa domin a sanar da shi cewar ga matsalolin da ƙananan hukumomi suke ciki kuma ga hanyoyin da muke ganin za a warware wannan matsaloli.
Sai dai duk da haka akwai kalubalen da shugabannin ƙananan hukumomi ke fuskanta, inji Honorable Ibrahim Ahmad Kalaye, shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta Najeriya reshen jihar Kano.
Kalubale dai a bayyana yake ko ina da shi a cikin tarayyar Najeriya. Saboda haka abin da muke kokari yanzu a juna mu shine ya za mu haɓaka harkokin din shiga a ƙananan hukumomin mu. Wannan kusan shine abin da muke kokari talaka su gane cewar abin da ake kokari na wannan tattar kuɗin shiga ba abu ne da ya zama na cutarwa ba, domin ana gani a ƙasa a don arewa jama'a ai.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To ƙwararru dai a fannin kimiyyar siyasa na cewa akwai matakan da za a bi domin irin waɗannan ƙungiyoyi su kasance masu ma'ana ga rayuwar talakan Najeriya. Wato ya zamanto ana tattauna matsaloli da suka shafi halin da talaka ke ciki. Ba wai ya zamanto kungiyoyin sun kasance tamkar kulob-kulob ko kuma wata jam'iyya mai zaman kanta ba, ta haka ne kadai a cewar ƙwararrun kungiyoyin za su iya tasiri ga rayuwar ɗan Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
An gudanar da gangami a kasashen Turai a sabar na nuna takaicin matsalar 'yan gudun hijira da ke ƙara ƙamari. Dubin dubatan mutane ne suka yi da fifi a birnin London domin nuna adawa da matsayin gwamnati game da matsalar 'yan gudun hijiran. 'Yan fafutukar kare haƙƙoƙin bil'adama da 'yan siyasa da kuma fitattun mawaƙa sun yi jerin gwano zuwa majalisa domin nuna goyon bayan 'yan gudun hijiran da jan hankali kan halin da 'yan gudun hijiran ke ciki, waɗanda ke neman mafaka daga tashin hankali da ake a ƙasashensu musamman a gabas ta tsakiya. Masu zanga-zangan suna ɗauke da kwalaye da rubuce-rubuce da ke cewa a buɗe kan iyaka, da kuma mai cewa 'yan gudun hijira suna shiga waje da jam'iyyar Prime Minister David Cameron, wanda suna faɗa a makon jiya wannan jam'iyya ta ce za ta karɓi 'yan gudun hijira 20,000 kawai cikin shekaru 5 masu zuwa. Mazauna a birnin Cheres na ƙasar Turkiya sun fara zirga-zirga suna ganin irin ɓarnar da aka yi bayan da hukumomi suka ɗage dokar hana fita da aka kafa ta tsawon kwanaki 9 yayin da ake gumuzu da mayakan Kurdawa. Jama'a sun fara komawa rayuwar yau da kullum a birnin da aka katse da sauran ƙasashen duniya na tsawon fiye da mako guda, yayin da jami'an tsaron ƙasar Turkiya suke wato da wa aka haɗa mu da ƙungiyoyin matasa na mayakan ƙungiyar PKK da suka kwace birnin. Jiragen dakon kaya na sojoji biyu mallakar ƙasar Rasha da ke ɗauke da ton 80 na kayan agaji sun isa ƙasar Siriya.
Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri, kuma lokacin da za ku ji shirin Nagarin na Kowa da Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.